Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger, ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu yayin zanga-zangar makonni uku a Venezuela ya karu zuwa 21 sun rasa rayukansu ne ranar Alhamis da dare yayin gasar kwasar ganima. Jami'ai sun ce mace-macen na baya-bayan nan sun auku ne a unguwar Elvel ta birnin Caracas lokacin da igiyar wuta ta ja waɗansu mutane da ke ƙoƙarin sata fridge da ke wani gidan burodi. An kuma harbe wani mutum aka wato kashe shi ranar Alhamis yayin gagarumar zanga-zangar da aka yi a babban birnin ƙasar Venezuela. Dubun dubatan ‘yan ƙasar Venezuela dai sun shiga zanga-zanga ne domin nuna ƙin jinin abin da suka bayyana a matsayin mulkin kama karya. Masu zanga-zangar suna shirin gudanar da jerin gwanon Salim Alin yau Asabar sanye da fararen tufafi domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu yayin wannan zanga-zanga. Ma'aikatar tsaron ƙasar Kenya da dakarunta da ke aiki ƙarƙashin rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙungiyar tarayyar Afirka a Somalia ta lalata sansanin ƙungiyar Al-Shabab ta kashe mayaka 52 ta kuma kwace makamai. A cikin sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce dakarunta sun kai samami a sansanin da ke kusa da birnin Bandar a lardin Juba da misalin ƙarfe 1 na rana jiya Juma'a. Wani mazaunin yankin da aka saya sunansa sabili da dalilan tsaro ya shaidawa sashen Somalia na murya Amurka cewa sansanin na mayakan Al-Shabab yana kusa da wani sansanin soji ne da rundunar sojin ƙasar Kenya ke amfani da shi a Somalia. Ya ce dakarun na ƙasar Kenya sun yi amfani da jirage masu sauka angulu wajen lalata wurin da bom da asubahin jiya, suka kuma ce ana ci gaba da ruwan bama-bamai a wannan wuri. Gwamnatin ƙasar Kamaru ta maido da hanyar sadarwar intanet ga 'yan yankunan ƙasar da ke amfani da harshen Ingilishi bayan katse hanyar sadarwa na tsawon watanni uku. Babu tabbacin ko wannan zai buɗe ƙofar tattaunawa da kuma kawo ƙarshen tashin hankali da aka fara a watan Nuwamba. Kakakin gwamnatin ƙasar Kamaru Isa Chiroma Bakari ya ce za a saki hanyar sadarwar intanet ɗin ne sannan a hankali a yankuna biyu da ke amfani da harshen Ingilishi a arewa maso gabashi da kuma kudu maso yammacin ƙasar. An kasa hanyar sadarwar intanet ɗin ne a watan Janairu bayan ƙazamar tarzoma da ke da alaƙa da yajin aiki da ake gudanarwa. Gwamnati ta ce masu yajin aikin suna amfani da hanyoyin sadarwa wajen yayata aƙida ɓallewa da kuma ƙin jinin gwamnati. Ministan sadarwa Libon Lee Keng ya ce ko da yake an maido hanyar sadarwar intanet ɗin za a riƙa sa ido sosai kan masu amfani da ita. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kama wani likita na biyu a Amurka bisa laifin yi wa mata kaciya. An gurfanar da Faruk Din Akhtar ɗan shekaru 53 da matarsa 'yar shekaru 50 Farida a wata kotu da ke jihar Detroit jiya Juma'a da rana. Aka kuma ba da umarnin ci gaba da tsare su har zuwa ranar Laraba da za a saurari ƙarar. Ana tuhumar su ne da laifin haɗa baki da Jumana Nagarwala 'yar shekaru 54 wajen yi wa ƙananan yara mata tsakanin shekaru 6 zuwa 8 kaciya. Masu shigar da ƙarar sun bayyana cewa wannan ne karan farko da ake tuhumar wani ƙarƙashin doka da aka kafa a shekara ta 1996 wadda ta haramta yi wa mata kaciya a Amurka. Idan aka same su da laifi dukansu uku za su fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru 5 kowannensu ko kuma tarar dala 250,000 ko kuma duka biyu. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da kuma hukumar tsaron cikin gida sun ce sun kaddamar da binciken ne bayan da suka samu bayani a farkon wannan shekarar cewa Nagarwala tana yi wa mata kaciya. Wani gungun ƴan kunan bakin wake na kungiyar Taliban dauke da makamai sun kutsa sansanin laddi sojin laddi dake arewacin Afghanistan suka kashe sojoji da dama a harin da aka fi asarar rayukan sojoji cikin shekaru da dama. Hukumomi sun ce an fara kai harin da aka yi kyakkyawan shiri ne bayan da wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen binciken ababen hawa ya bude wa sauran maharan hanyar shiga shelkutar rundunar sojin. Shaidu sun shaidawa murya Amurka cewa maharan sun je a cikin motocin soji guda biyu suka yi shiga bultu kamar sojojin gwamnati suka bude wa jami'an sojojin kasar Afghanistan wuta lokacin da suke fitowa daga sallar azhar.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na farko zai yi magana akan jaddada alfanun zuwa asibiti ga mata yayin da haihuwa ta zo musu domin tattalin lafiyar uwa da jaririn da za ta haifa. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar ne wanda zai rinka kula da inganta lafiyar al'ummar jihar ta Bauchi. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi mana magana ne akan kokarin da ake ci gaba da yi a jamhuriyar Niger wajen kawar da cutar sida daga uwayen da ke dauke da cutar zuwa ga ƴaƴan da za su haifa. Rahoton mu na hudu zai yi batun jan kunne ne game da matakan kawar da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria musamman a wannan yanayi na zafi da muke ciki. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku irin abin da ya gudana ne a yayin gangamin faɗakarwa na yaƙi da zazzabin cizon sauro da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru da ke Sokoto kwanakin baya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Jin ka bazan
masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa mata masu juna biyu shawara akan zuwa asibiti yayin da haihuwa ta zo masu. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan Dabu.
An jaddada alfanun da ke tattare da mata masu juna biyu su dinga zuwa asibiti yayin haihuwa don gujewa matsalar da ka iya haifar da rasa jariri ko uwar ko masu duka baki daya. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan alfanun haihuwa a asibiti.
To a asibiti su an ba su horarwa ne yadda za su yi wannan abun daidai har ma a gujewa matsaloli kamar na yoyon fitsari din nan. To amma idan ya zamana ba a asibiti bane a gida ne jinin ya barke kafin a ce za a dau wani mataki a tafi asibitin abinda ake gudu ya zai iya afkuwa ko kuma ɗaya daga cikin matsalolin nan da na zana ballantana ma waɗanda ma za su ga koda matsalar ga ta suna gani rashin sani sai ya ce ai kaza ne bayan ga inda hanyar take a ɗauki wani tunani na daban sai ga matsala har ta kai ga an yi asarar ran nan saboda rashin ilimi rashin sani. Amma a gaban ƙwararru ne suna dan ganin matsala ba za a ce 100% matsala ba za ta iya zuwa ba amma in ta zo din maza-maza akwai matakai da za a ɗauka insha Allah a gano bakin zaren a yi maganinsa. Shi yasa yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske ko da a ce an samu akasi mace ba ta ma yi awon cikin ba kaddara ba a yi awon ba gaba ɗaya to a dage haihuwa dai a tabbatar an je wajen ma'aikata a asibitoci domin a haihu din domin wannan shine zai rage mana yawan mata da muke asara. Kusan fa Najeriya tana daga cikin kuma musamman arewacin Najeriya yana daga cikin wurare wanda a duniya baki daya aka fi asararran mata kuma dalili suna da yawa amma muhimmi daga ciki rashin haihuwa a asibiti shine yake jawo irin wannan.
Meye tasirin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki?
Wato ita mace mai ciki garkuwar jikinta ba shi da ƙarfi kamar yar uwarta mace wacce ba ta da ciki haka kuma in aka kwatanta ta da namiji wanda shi ba ciki yake dauka ba shi ma ya fita samun garkuwar jiki. To idan ka kwatanta zaka ga mata da suke da ciki sun fi kamuwa cikin sauki kenan haka kuma yadda zai ta gayyara su ya fi kamuwa domin yakan iya sa su zazzabin ya kwantar da su bayan kai kuwa da kake da ƙarfinka zaka iya yin zazzabin cizon sauro ka ci gaba da harkokin ka ma illa dai akwai wani ɗan rashin daɗi da kake ji amma ba zai hana ka zuwa masallaci ko zuwa wajen neman abin yau da gobe ba na sana'a ko wajen aiki da haka. To amma ita zai kwantar da ita rangaranga sosai yana shanye jini a jikinta wannan shanye jinin kuma sai ya kai ga har ma za a iya mutuwa idan ba a yi sa'a ba haka kuma yana iya sa barin ciki yana iya jawo matsaloli dai da dama ga mace mai ciki. To musamman na shan jinin nan yana ta gayyarar da mata sosai shi yasa ake so in an je asibiti wajen awon in an gama ci jini bai ishe ta ba wato awo na kusan farko da za a yi za a auna ta a ga ko tana da wannan cutar domin duk jinin da zaka bata ko wani magani da zai kara mata jini in ba a yi maganin ita cutar zazzabin cizon sauro ba zaka ga abin da ya da saura da sauran runa a kaba. To wannan shine tasiri da yake jawowa dan ma da yake cikinta shi ma zai iya kamuwa domin tun yana cikin musamman lokacin haihuwa kaga lokaci ne da za a rabu kuma fata ake Allah ya raba lafiya. To jini da yake cikin yake jikinsu wani bangaren zai jikin yaro wani bangaren zai jikin uwa shine sai a yanke cibi to an rabu kenan. To garin wannan jini ya fita daga jikinta ya shiga jikin shi din ana iya kwayoyin cutan zazzabin cizon sauron su shiga jikin yaron nan tun yana jariri sai kaga wasu an haife su da dan kankanin kai ko kuma wasu alamu da za su iya nuna to yana jawo wa yara matsala wani lokacin ma har a yi asararsu.
Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
No, my father, 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 no, my
jihar Bauchi an kaddamar da wani committee da zai rinka kula da inganta lafiyar al'ummar jihar. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Da yake bayani a madadin gwamnatin jihar Bauchi, sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Bello Shehu Ilela Dokan Bauchi.
Wato bitan da muka yi shine mun kaddamar da hukuma na Primary Healthcare Agency, kuma muka kaddamar da wannan domin su ci gaba da ayyukan su kamar yadda doka ya tanada. A nan kuma mun tabbatar da cewa gwamnatin jihar Bauchi tana kokari duk abin da ya kamata a yi a ga cewa an inganta zaman amin kiwon lafiya a jihar Bauchi. Kamar a kasafin kuɗi na bare da ya wuce, mun ba da kashi kusan 20 na kasafin kuɗi na wancan shekaran domin a inganta lafiya a cikin jihar Bauchi. To wannan kokari da ake yi ana yi ne domin a tabbatar da cewa dukkan abubuwan da ya kamata a yi na lafiya an yi shi. A yanzu foundation na Bill and Melinda Gates wanda suke taimakawa ma kiwon lafiya ma jihar Bauchi, gwamnatin jihar Bauchi daga for a wannan shekara jiya ne ma dai muka bada $100,000 domin a tabbatar da cewa an inganta wannan lafiya na jihar Bauchi. Wancan shekara mun bada $163,000 gudumawa mu ga wannan Bill and Melinda Gates Foundation. To wannan shekara kafin ma kowa ya fara bada kuɗi mun bada $100,000 a jiya domin a samu a inganta wannan abubuwan da ake na kiwon lafiya na jihar Bauchi.
Sakataren gwamnatin jihar Bauchi kenan Alhaji Bello Shehu Ilela Dokan Bauchi, shugaba a hukumar da aka kaddamar Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko.
Wace su saboda kowane agency ba ta aiki yadda ya kamata ban bata da Bauchi. Saboda board din shine zai ba da guidance, kuma saboda accountability da other abubuwa da ya kamata a ci a kusa a cikin shanin aiki, board din yana da muhimmanci sosai. Shi yasa mun ji dadi yau da aka tayi inaugurating board din. Za mu zanna tare da board din mu ga yadda za mu yi charting course da zai kara inganta wannan ma'aikata kuma ya tabbatar da kiwon lafiya inganta Bauchi State. Wato ita ma'aikata na kiwon lafiya a mataki na farko tana kunshi da abubuwa da yawa, yawanci ma na kariya ne kamar su rigakafi, su tsaftace muhalli da su harkokin haihuwa na yara da kuma cututtuka da suka shafi yara yau da kullum. Su kuma a gaskiya gwamnati tana iyaka kokarinta da haɗin gwiwar su development partners UNICEF sauran su don a tabbatar da an cimma wannan abu. Kwarai akwai nasara sosai da muka samu musamman tare da sha'anin rigakafi. Mun samu yanzu duk yanda ka yi a Bauchi State muna da abin da muke kira solid direct for justice. Vaccine sun isa kowane lungu sako-sako, sannan ana aiwatar da wannan ayyuka. Muna ba da kuɗi na ke fita cikin ƙauyuka ana wannan abin da muke kira outreach. Muna yin supportive supervision every now and then, muna faɗakarwa a radio da TV da kuma haɗin gwiwa da sarakuna da sauransu. To abin ya sami karɓuwa sosai a hannun al'umma wanda sun san da cewa akwai wani ma'aikatar da kuma tana masa wani ayyuka. To ƙalubale ba zai wuce yanayin da ƙasa ta shiga gaba ɗaya ba na rashin kuɗin shiga sauransu. Ba mu kaɗai ne muke fama da wani abu wanda duka sun ƙasan ne ana fama da gudanar da aiki kuma a cikin halin rashi. To haka dole ne a san dabarun da za a yi a samu taimako daga nan da can a sabar aiki yayi. To daman mun samu abokan aiki ne wanda za su taya mu tabbatar da mun ci gaba aiki. Wato ba wai an zo ne don a samu wani husuma ko wani abu ba. Yanda aka tana aka abroad ka zo ne da experience ɗinka da gwamnati kana da shi don ka kawo shawari na gari. To haka muna so tabbatar cewa su wayannan members din mun zanna da su mun fahimci juna kuma suna ba da shawarwari wanda za a sa'an yi ci gaba da wannan.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kuma ciyama na kwamitin Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya a madadin jamhuriyar Niger na ci gaba da kokarin wayar da kan iyaye mata da ke dauke da cutar sida dabarun kare ƴaƴan da za su haifa daga kamuwa da cutar ta sida. Shuaibu Mani na dauke da rahoto daga madadin jamhuriyar Niger.
Jami'an kiwon lafiya ne daga sassa daban-daban na jiha suka amsa kira domin samun kwarewa bisa ga binciken cutar kanjamau ko sida mai karya garkuwar jikin ɗan adam da kuma burin ceto jarirai daga uwansu mata masu ɗauke da cutar kanjamau. Malam Sule Habu, kwamishinan yaƙi da cutar kanjamau ko sida na jiha a hukumar kare lafiya matakin farko.
Shan magani ne kazo, rigakafi ne kazo nema, kai ko ma da ra'ayin kanka ne kazo, kace kana son kazo likita. Likitocin nan horon da muke ba su nan da sun karbe ka su muka gargadi bisa ciwon nan, in suka samu yardaka akwai na'ura ta ɗauka jini inda kwai kwayoyin nan sai su tura a gaba can inda za a ba shi magani.
Wannan zai sa a ce akwai wata matsala da kuka hango?
Dan dai a yi yaki da ciwon nan ne. Dubara ce ta wannan ciwon a samu a ciwon kashi.
Ai magana sida ina sakamakon iyali ya kwana kan uwa ya zuwa ɗanta a cikin gidaje?
To nagode maka. Uwa da ɗanta da mamay gida. A yau zaman da muke dumace wara ta ɗau ciki-ciki. In ta je gidan likita wurin awo, likitan nan zai ba ta gargaɗi bis ciwon na sida. Za a kwatanta mata, za a ɗauka jininta. Kwansalin ganki ce mai abin da kawai wannan ciwo, sai a ɗauki mataki wanda zai kare ɗan ɗanta daga cikin ciki.
Ta waɗannan hanyoyi kenan?
Akwai shan magani. Da an samu an ga wannan ƙwayoyin cuta, akwai abin da muke ce mai yanzu strategy dexterity ta yi tasha. Haihuwa.
Yanzu idan aka duba wannan cikin jaran maraɗi, bincike da likitoci kuka yi, ko kun gano akwai mata masu juna biyu masu ɗauke da ƙwayoyin cuta da dama?
To, lallai ana samu ƙwarai-ƙwarai.
Galibi da likitocin sun yi amanna da wannan horo na karatun tanisu, ga yadda malam tasu Umman Gazobi, likita age, ya tabbatar da cewa.
Saboda gwajin jinin nan shi ne yake da muhimmanci a san mutum ko yana da ko baya da dauke da wannan ƙwayar cutai. Kenan in mutum baya da a hanya a ga mishi hanyoyin da ake karewa da hanyoyin da ya kamata ya dauka saboda kai ya kamu iyalin shi su kamu ka al'umma ta kamu shi cuta ce mai kare garkuwar jikin dan adam in an yi sakanci ne ba dauki matakai ba take kaiwa ga rashin lafiyar sida.
Abin tambaya a ge kuna da na'urori ko kuma kayan aiki na binciken masu sida?
Kware ku muna da kayan aiki sosai na binciken masu sida muna da ma maganinka da ake bada.
Ta za ku tunkare mata masu sida wannan sha'ani?
Eh dama ba abu ne ba sabo ana musu gargadi ga bisakan wannan gwajin jini.
Aibuwani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger.
A jihar Jigawa kuma ana ci gaba ne da fadakar da al'umma game da matakan kare kai da kamuwa da masassarar cizon sauro wato malaria musamman a wannan yanayi na zafi da muke ciki. Halimatu Abdullahi na dauke da karshen rahoton.
Duk da irin makudan kudaden da gwamnatoci ke kashewa wurin yaki da cutar da sauro ke haddasawa na zazzabi a kasashen Afirka da abin ya fi kamari, har yanzu kwalliya ta kasa biyan kudin sabulu da a Najeriya ma a kullum ta Allah abin ƙara ci gaba yake musamman ga mata masu juna biyu gami da kananan yara. Dr. Shehu Sambu shine babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa ya ƙara jan hankalin al'umma game da yaduwar cutar musamman ma a wannan lokaci na zafi.
Zazzabin cizon sauro ciwo ne wanda yakan yadu tsakanin al'umma amma shi ba ta iska ake yada shi ba, sauro ne yakin ya ciji wannan mai ciwon ya dauko kuma zai iya sa wani wanda suke kusan tare ko a makwabtaka ko a unguwa ko a gida daya. To yanzu kaman yanayin zafi har zuwa cikin damina lokacin da ruwa da sauran ruwa zai kwanta wannan sauro yana yaduwa, in ya yadu kuma zai rika yada wannan ƙwayar cuta ta zazzabin cizon sauro. Kira anan shine jama'a su tsaftace muhalli kwata da inda ruwa yake tsayawa baya tafiya a gyara a yashe kwata yadda ruwan zai wuce, sannan kuma idan mutum ya zo kwanciyar bacci lalle ya tabbatar da shi da iyalinsa gaba ɗaya suna kwana a cikin gidan sauro ko sange da ake cewa ya shiga ciki ya kwana, saboda zazzabin cizon sauro kusan yafi mana ta'adi ma akan ciwo na sankarau saboda kullum dubunnan yara da mata da manya sukan rasu akan wannan ciwo na zazzabin cizon sauro. Babu wani ciwo da yake ta'adi na rayuka da kuma na tattalin arziki kamar zazzabin cizon sauro.
Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko daga jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku bayanan da suka gudana yayin da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da wani gangami na faɗakarwa akan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a asibitin ƙwararru da ke Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Shehu Balarabe Kakale ya halarci wajen da kuma irin abin da yake cewa yayin da ya miƙe domin gabatar da nasa jawabin.
Muna magana ayyukan malaria. Jama'a, malaria matsala ce babba a jihar Sokoto da Najeriya gaba ɗaya. Duk wanda ke wurin nan ina tabbata muku ina ganin ga iyali ne bai rasa kashi tsakanin 2000 zuwa 2010 ga wata da lalurar malaria. Mai gaba shugaban asibiti ya ce shekarar bara sun ga mutum 223,863 a nan asibitin kwararru wanda asibiti kenan. To kun san da cewa kusan kashi 70 na waɗannan marasa lafiya gani a can ɗakin shan magani na GOPD kusan kes ɗin malaria ne. Kenan kusan mutum 260 duk kes ne na malaria. Sun kwantar da mutane 10,823. Kusan 10,000 na 10,000 na duk kes ɗin malaria ne. Ashe in mun samu sauki na malaria kashi 70 cikin ɗari na marasa lafiya da ke zuwa asibiti musamman mata da ƙananan yara duk za su samu lafiya ba sai sun zo asibiti ba. Asibitin mu da specialist ina ganin in an samu kawar da malaria sai dai likitocin mu da ma'aikatan jinyar mu da pharmacy da sauran ma'aikata kila su yi ta kwana don ba mu patient din. To haka a fatan mu amma ba kwana za su yi ba za su cigaba da kulawa ta wani gefe na ƙananan yara mata masu juna biyu tsofaffi da sauransu. Amma fatan mu a kawar da malaria a Sokoto kuma gaskiya abu ne mai yiwuwa. Muna godiya kwarai da gwamnatin jihar Sokoto da mai girma gwamna Ranar Ba Aminu Zuri Tambuwal da yake ba da fifiko a sashen kiwon lafiya har koyaushe a kofar shigo take domin a kai mai damuwa ta jama'a ta Sokoto ba sashen lafiya ɗaya ba sauran sasuna kuma ya ɗauki mataki. Yanzu shin da ake na yaƙi da malaria a Sokoto tun Najeriya ba taɓa irin shi ba. Saboda a Najeriya gaba ɗaya Sokoto ne kawai mai girma gwamna yake hukuma musamman ta kawar da malaria, Malaria Control Agency. An kafa ta kuma za a nan za a ci gaba da aiki ana tsare-tsare na wanzar da ayyukanta a je lungu da sabo aikin wannan ma'aikata a daddake sauro za mu daddake sauro insha Allah sai an fitattake shi ya bar jihar Sokoto. Idan mun kawo inna shan inna aljannan nan ta wani wadda ce mai alƙawa da ana cewa jana virus ne shekara huɗu yanzu babu Sokoto ko izin la ka zawa malaria. Idan an kawo maƙoƙo idan an kawo caccaka ado wanda an kawo kurkunu. Muna kuma godiya da abokan hulɗarmu na hukumar inganta rayuwar jama'a ta duniya wato USAID ta America da su VOA da suka zo muka yi haɗaka aka yi wannan shiri a tare. Ina kuma ƙara godiya ga duk ma'aikatan wannan asibitin.
Dokta Shehu Balarabe Kakale kenan kwamishinar ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Sokoto a wajen gangamin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da gidan rediyon muryar Amurka ya gudanar a asibitin kwararru da ke garin Sokoto kwanakin baya. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.